Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Idan za ku iya tunawa a kwanakin baya can labarin wata ɗaliba 'yar aji biyar a makarantar sakandare ta gidauniyar Rochas a Zaria jihar Kaduna ya karaɗe kusan ko ina a Najeriya. Ɗalibar da malaminta na lissahi Mr. Isa Muhammad ya raɗawa gora a ƙashin wuyanta ta inda lakarta take ya yi mata raga-raga da shi. Shirin namu na yau ya sake waiwayen wannan batu domin mu ji inda aka kwana da kuma halin da wannan ɗaliba take ciki yanzu haka. Bari mu fara da ɗalibar ta yi mana bayani da bakinta na abin da ya faru da ita da kuma yadda abin ya faru da ita.
Sunana Hawwa'u Salihu daga kwarin ɗan goma.
Hawwa'u Salihu, menene ya faru har aka kai ga ainihin wannan?
Wata rana ne na je makaranta, malamu yana mana karatu a aji, ya gama mana rubutu yana explanation, ya ce kar wanda ya rubutu mu bari sai ya gama explanation. To ganin hakan ita kuma ta kusa da ni ta san in dai ba mai rubutun nan ba wani teacher yana shigowa zai goge. Ita kuma ta ci gaba da rubutun. Ni kuma ina waikowa na ga tana rubutun. Sai na yi ƙoƙarin in hana ta. Na zo an san biranta in ije mata shi kenan shi kuma ya waigo ya gamta. Yana zata muna wasa ne. Kawai sai ya samu mukai nildon. Da ya samu mukai nildon shi ne ya nemi abin da zai duke mu bai samu ba. Yana juya bayan shi a aji sai ya ga gorori na masu gadi. Saboda masu gadi a ajin mu suke kwana nan suke ijiye gororinsu. Shi ne ya ɗau goron ƙwara ɗaya kawai sai ya zo zai duke mu. Ya mamaye ni ya duke ni ya zo duka na kawai ya same ni a ƙashin baya ƙashin wuyana. Ya same ni a ƙashin wuyana shi ne.
Yanzu da ya gane cewa shi ne ya miki wannan me ya ce?
Shi gaskiya ya ce ya yadda shi ya yi min har ya bani ma haƙuri ya ce lokacin zai je ya ba mu a principal haƙuri.
Yanzu aƙalla watanki nawa rabanki da makaranta?
Aƙalla na yi wata shida da gabona da makaranta zuwa biyar.
Shi malamin me sunan shi?
Shi sunan shi Mr. Isa.
To yanzu kasancewa kin ɗauki tsawon lokaci ba ki je makaranta ba abubuwa suna ta wucewa kike ji a ranki?
Gaskiya ba na jin daɗi kasancewan duk sauran metsina su sun wuce ni kuma ina zaune a gida.
A ƙarshe akwai wani saƙo da yake da shi wanda za ki bayyanar da shi wanda ban tambaye ki ba?
Shi ne gaskiya ina so a jawo malamin kunni a kan yanda yake yin al'amuran shi da ya gyara. Ni kuma a ɗaukan min a ƙwatan min 'yanci na.
Mahaihin ɗalibar shi ma ya yi bayanin kwakwar da ya ci da kuma irin kuɗaɗen da ya kashe a neman lahiyarta kafin a samu ta ɗan harhaɗo ta fara samun sauƙi.
Sunana Salihu Umar, baban Hawwa'u Salihu. To abin da ya faru da ita Hawwa'u shi ne watan wata rana ta dawo daga makaranta. Sai ta ce ma mamanta tunda ni lokacin ba na gida ina aiki ne a Kaduna. Ta ce ma mamanta ai malaminsu ya buge su su biyu da gora kuma. Ita abin ya zama ta kaman bambara kwakwai haka a ce ayin duka da gora tana ganin kaman abin wasa ne kawai bata mai da shi da muhimmanci ba. Shikenan aka ci gaba da harka kawai sai yarinya ta kwanta rashin lafiya. Ta gaya min a waya na ce to ku je asibiti. Aka yi gwaje-gwajen da zai kamata. Aka yi gwaje-gwajen da ya kamata jini, hanta da sauransu komai sai a ce negative. A tabbata magani ba sauki. Wata rana a samu sauki, wata rana ba sauki. Ganin cewa an yi asibiti ba sauki sai aka ce aljanu ne. Aka je ana ta abubuwa ana ta ruqiyya a ba da turare a ba da wannan a ta wannan shi ma ba sauki. Duk wannan tsawon lokaci ita makarantar tana sane don har sun turo da form mistress ɗinta ta zo ta gaishe ta da wasu malamai sun zo sun gaishe ta. Har akwai wani malami da shi ma yana ba da maganin aljanu daga makarantar fa. Yi nashi ba da maganin aljanun ba sauki. To daga nan ne sai tunani ya zo ma mata na ita mahaifiyarta kenan. Sai ta ce tana ganin ciwon yarinyar nan Hawwa'u yana da alaka da dukan nan da aka yi mata. Saboda duk an yi abin da ya kamata ba sauki. Tana gaya da alaka. yana ce to kuje asibiti ku sake gaya musu. Saboda suka je asibiti aka gaya ma likita cewa fa an fa dokar ta ne a makaranta ga gurin. To shine sai likita ya ce to aje ai hoto. Sakamakon hoto ya fito kawai sai aka ga ai ta samu gocewan kashin waya. Kasusuwan ta guda biyu na waya sun goce. Saboda ka sai maza su tafi ABU shika. Muka je aka ga likita, likita ya abin zai yi shi kuma sai tura mu wajen kwararru masu likitocin laka. An rubuta abubuwa za a yi MRI 60,000, za a yi CT scan 30,000, wannan roban wayan 8,000, kuɗi kusan 100,000. Bayan wannan sakamakon MRI ya fito, a gaba na aka sashi a kwamfuta aka ga nan ƙashin ashe ba ma gocewa yi ba. Saboda haka a nan take suka ce za su kwantar da ita za a yi mata aiki. A lokacin kuɗin kwanciya ma ba ni da shi. Suka ce kuma irin aikin da za a yi mata wannan ƙashin da ya fashe ba zai koma ba. Ya riga ya tagargace. Dole sai an sa mata ƙarfe, wani ƙarfe a ciki wanda zai rike ƙashin sama da ƙashin ƙasa, ana ce mashi implant. Suka da kamfani muka dinga ciniki na ce su rage musu, suka ce ba su rage ba. Sai da na tura musu 489,700 bashi na je na ce a wajen aiki. Aka turo da na'uran sannan aka yi mata aikin.
Daga lokacin da kake ta wannan faɗi tashi ko kuma ka rubuta wannan wasiƙa, wani sakamako ya biyo baya tsakaninka da hukumar makaranta?
Shi lawyer na sai sake rubuta wasiƙa na biyu, wannan sai girgiza su. Shikenan ban tashi jin komai ba, kawai sai na samu wasiƙa daga ofishin hakimi, wai ana nema na hakimin bin ne da kai. Shikenan da naje sanatar da committee ne aka kafa, su aka zauna masu anguwanni ne da sauransu har akwai Sarki Aminu. Shikenan da aka zo ita ma principal din aka gaice ta. Sakatare ya karanta takarda ya ce gashi principal ta kawo karana ne. Sai aka ce to me zan ce? Na kwashi labarin komai na gaya musu. Kowa ya ta maganganun zai ce maganganu masu muhimmanci ne shine shi Sarki Aminu. Sai ya ce wai wani ban san kaddara bane, kawai abin da za a yi kawai a wuce gurin. Sai wani mai anguwan can wajajen Ƙwarbai shi ma yana cikin su, sai ya ce abin da ya kamata a yi, wannan magana ta fi ƙarfin mu. Saboda kowane bangare yana da lawaya, ni ina da lawaya na, su ma makaranta na da lawayan su, a kira lauyoyin su zo su zauna, mu kwamiti mu zama a tsakiya, duk abin da suka dace a kai kowa sai aiki da shi. To yanzu haka aka tashi, kowa an ce ya je ya gaya ma lauyan shi ya sa ranan da ya gaya mishi a zo a zauna a ofisin hakimi.
To yanzu haka dai wannan batu ya kai ga gwamnatin jihar Kaduna kuma tana shirin ɗaukan mataki a kai. Kamar yadda za ku ji daga bakin kwamishinar mata da walwalar jama'a ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Baba.
Kuka yayi muni bayan tunda har an kai ta asibiti shika wanda aka mata aiki babban aiki ma a bayanta. Za mu zauna a matsayin mu na jin kwakin da ma'aikata ta da ma'aikatar lafiya da ma'aikatar da ta ilimi da kuma ma'aikatar shari'a, saboda mu kwamishinarin mu zauna mu duba mu ga wani mataki ya kamata mu ɗauka. Na farko dai mun ji daɗi cewa wasu na samun sauƙi domin lafiya ta ita ce ta fi mana kome. Sannan na karɓi lafa wayar mahaifinta domin mu ci gaba da tattaunawa tare da shi saboda a samu matsaya. Amma dole gwamnatin jihar Kaduna ba za ta ɗauki kuma ba za ta yarda da irin wannan cin zarafi da ake mayar a makaranta ba. Sun je karatu ne, in ma har akwai laifin da suka yi, akwai ka'ida ta makaranta wanda ya da irin hukuncin da ya kamata a musu, amma ba irin dukkan tsanani har a ce ya kai ga taɓa lafiyar jiki mutum har sai da ya je aka kwantar da ita a da aka yi mata babban aiki ba. Saboda haka insha Allahu kamar yadda na gaya maka mu wa'innan kwamitin za mu zauna kuma za mu bishi abin da yadda ya kamata, kuma Allah ya tabbatar maka da cewa duk abin da ya kamata a yi na ɗaukan mataki da kuma hukunci, to ina tabbatar maka cewa za a zo shi da kan za su yi shi. Sannan kuma duk abin da iyayen Hauwa suka kashe a wurin neman mata lafiya da sauransu dole za a ya faji. Ba Allah ya da wannan magana za ta kai report da za mu yi zai kai ga mai girma gwamna wanda shi His Excellency Rosa Dokoro ce da shi ne ke da wannan foundation. Kuma ya tabbatar in wannan abin ya kai gaba shi ma kanshi ba zai ji daɗi ba. Don ya buɗe makarantun nan ne saboda ya taimaka ma yaranmu a kan ilimi. Saboda haka Allah ya da kuma za mu kai kuke mu gare shi mu ci mishi da abin da ake. Sannan na biyu za mu jawo hankalin malaman makaranta. Za a duba dokoki shi yasa kuma ake da shugabanni a waɗannan ma'aikatu. Da ita kwamishinar ilimi ga ni kaina ta walwalar jama'a in akwai abu da kamar irin wannan. Akwai hanya wadda za a bi a warware kowace irin matsala. Amma ba kai ga duka irin wannan ba. Saboda haka ina jawo hankalin malaman makarantar mu don Allah yaran nan sun yi abin da ba daidai ba ya kamata a kai magana a gaba saboda auren da wurwuri din wayannan ba sai an zo an aika banna ba sai kuma a zo ana gyara ta to amman da insha Allah za mu zauna kuma za mu dinga ba ku progress report abin da muke za mu dinga ba ku wannan progress report shi ma kashi ba kuma idan ita wajen za mu gayyace shi ba mu ji ta baki shi insha Allah
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ta Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1 To sai dai abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed sun yi ta buga waya ga hakimin da mahaihin Hawwa'u ya ambata da kuma shugabar makarantar su Hawwa'u Salihu Hajiya Rabi Ibrahim gami da tura musu sakonnin karta kwana to amma shiru har ya zuwa lokacin hada wannan shiri saboda haka za mu rihe shirin da tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a ga muƙaddashin editan jaridar Bashir Yahuza Malunhashi.
A wannan makon muna ɗauke da manyan labaru kamar haka. Mun yi labari mai taken shin ko ƴan majalisa za su iya tsige Buhari? Muna sane da yanda majalisar tarayya ta ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wa'adin sati 6 domin ya inganta tsaro ko kuma su tsige shi. Wannan shine ɗaya daga cikin manyan labaranmu. Labari na biyu mun mashi take da na gudo daga ƙaramar yunwa na fada babba a Najeriya. Inji wata ƴan Niger rabota da Tijuwa a shekara 70 mai suna Yashi Gale. Labari na gaba shine mun bibiyi yadda ambaliya ke barazana ga al'umma a Daminar Bana. A tuna baya tattauna ce ta musamman da Alhaji Yusuf Garba Ali wani fitaccen dan kasuwa kuma fitaccen dan siyasa kuma mai son wasannin kwallon kafa wanda ma ya taba zama shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya. A labarin kasashen waje kuwa mun yi wani labari mai taken kisan Al-Zawahiri ina makomar da kaida take wannan shine ainihin sharhi ko kuma labari da muka dauka a kasashen waje. Labari na biyu shine inda a kwana dangane da yakin Ukraine da Russia inda muka samu rahoton yanda aka fara dakon kayan abinci daga Ukraine zuwa kasuwar duniya. Sai bangaren al'ajabi. A labarin al'ajabi kuwa muna da wani labari mai take wani basarake ya auri kada. Cikakken labarin na nan a bangaren al'ajabi. Sannan labari na biyu shine an samu kan maciji a abincin fasinjojin jirgin sama wanda jirgin ya tashi ne daga Turkiya zai tafi Jamus. A bangaren wasanni kuwa tariya muka yi da nazari a game da fitaccen dan kwallon kafa na Najeriya mai suna Ahmad Musa inda daga shekara ta 2010 zuwa 2022 yayi fice a gasoshi daban-daban a Najeriya. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin muhimman labaru da muke ɗauke da su a wannan mako a jaridar Aminiya.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilinmu a Zaria Aliyu Baban Ƙarhi wanda ya tattauna mana da duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku huta lahiya.